sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan hantsi. Murtala Faruk Sanina ne tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin shirinmu na hantsi na yau Litinin 15 ga watan Janairu shekara ta 2024. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku ci gaban tattaunawar da muka yi da tsohon dan majalisar dattawan Najeriya, Comrade Shehu Sani, dangane da kalubalen da suke addabar sha'anin wasannin kwallon kafa a Najeriya da ma kungiyar kasar. Haka kuma za mu kawo muku rahoto na musamman albarkacin bikin cika shekaru 45 da soma watsa shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka, ko kuma shirin zauren matasa. To amma kafin duka waɗannan, sai an soma da jin labaran duniya tukunna.
Jama'a, assalamu alaikum, barkamu da hantsi. Ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. A ranar Lahadi nan ne majalisar ministocin Isra'ila ta fara wani taro cikin sauri domin amincewa da wani gyaran fuska ga kasafin kudin shekarar 2024 domin samar da gagarumin ƙari akan kudin da za a kashe a yakin da kasar ke yi da kungiyar jihadin musuluncin Falastinawa ta Hamas. Tattaunawar da ta kai har cikin 30 dare, inda mai yiwuwa ne sai a safiyar yau Litinin ne za a samu damar kada ƙuri'a. A bara da Isra'ila ta amince da kasafin kuɗi na shekaru biyu a jere, shekarar 2023 da shekarar 2024, amma yakin da take da Hamas ya girgiza lissafe-lissafen kuɗin gwamnati da ya buƙaci sauye-sauye a kasafin kuɗi da ma ƙarin kashe kuɗaɗe. Ƙasar na buƙatar ƙarin biliyoyin shekels domin gudanar da ayyukan soji da bayar da diyya ga sojojin jiran kota kwana da dubban ɗaruruwan mutanen da ke zaune kusa da kan iyaka da aka ɗaiɗaita, da ma waɗanda harin na ranar 7 ga watan Oktoba bara ya rutsa da su. Wani tsohon magajin garin birnin Vladivostok na ƙasar Rasha ya yi rajistar sunan shi domin zuwa fagen daga a Ukraine bayan da aka ɗaure shi tsawon shekaru 12 a gidan maza bisa laifin cin hanci da rashawa, kamar yadda jaridar Commission ta ruwaito a jiya Lahadi cewar lauyan nashi. A bara ne aka ɗaure tsohon magajin garin Vladivostok Oleg Gumyanyuk har tsawon shekaru 12 a gidan kaso, sakamakon samun shi ta laifin cin hanci na kuɗi robbers miliyan 38, kwatankwacin dalar Amurka 432. Ya kasance magajin gari ne a tsakanin shekarun 2018 zuwa shekara ta 2021, mukamin da ya ajiye a tsakiyar caccakar da aka riƙa yi masa akan ayyukan shi a matsayin ƙarami da kuma babban jami'in gwamnati. An da yi umarci Gumyanyuk da ya kasance a ɓangaren sojin da aka tura shi tun a ranar 12 ga watan Disamba bara, cewar lauyan shi Andrei Kite. Dubban ɗaruruwan bursunonin Rasha suka amince su yi aiki a Ukraine domin cin gajiyar dama da aka bayar ta samun afuwa ga duk wanda ya baro fagen daga a raye. A jiya Lahadi ne manyan masu bayar da shawara kan al'amuran tsaro daga kasashen duniya 83 suka hallara a birnin Davos na kasar Switzerland domin halartar taro kan tattalin arzikin duniya da tattauna wasu jerin tsare-tsare 10 na samar da zaman lafiya a Ukraine da Kyiv ta fitar a matsayin ƙudurorinta na kawo ƙarshen yakin da ake yi a Rasha. Wannan dai shi ne taro irin shi na hudu da Ukraine ɗin ke shiryawa domin baje shirin shugaba Volodymyr Zelensky, wanda ke kira ga Rasha na tafi cekacokan daga yankunan Ukraine. Tawaga kasashen 83 da suka halarci taron sun hada da kasashe 18 daga yankin Asiya, sai kasashe 12 daga Afirka, wanda adadi ne mai girma da ya halarci makamancin irin wannan taron da aka gudanar a kasar Malta a watan Oktoban bara. An kuma gudanar da irin taron a Copenhagen da wani a birnin Jidda. Wakilan ɓangarorin tsaron ƙasashen da suka halarci taron sun haɗa da ƙasashe masu tasowar ƙarfin tattalin arziki irin su Brazil, India, Saudi Arabia da Afirka ta Kudu, wanda baki ɗaya suka kasance ƙawaye ga ƙasashen China da Rasha. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, nan ba da jimawa ba Hauwa za ta sake dawowa da labaran duniya kashi na biyu, amma kafin nan a shirinmu na safe mun soma kawo muku tattaunawa da tsohon dan majalisar dattawan Najeriya Comrade Shehu Sani, dangane da kalubalen da ya ce suna addabar sha'anin wasannin kwallon kafa a Najeriya bayan da 'yan kasar suka nuna rashin gamsuwa da sakamakon wasan da kasar ta buga da Equatorial Guinea a gasar cin kofin nahiyar Afirka da ke gudana a kasar Ivory Coast. Ga ci gaban tattaunawar.
Wannan da muke bugawa a Najeriya, muna da 'yan kwallon da za su je duk duniya su ci duniya su dawo. Amma wai a sai a ce sai ka samu buga a Germany ka zo a France ka yi kaza sunan nan gurin an kyale su can lokaci yayi idan aka gayyaci wa'annan suka zo su kuma za su buga kwallon ne na kansu ji ciwo saboda suka ji ciwo can club din suke ba su miliyoyin kuɗi za ta kore su to kai ka gayyaci mutumin da zai zo shi ba zai sadaukar da kan shi ba ko din kishin kasa ya zabe saboda yana gudun kada ji mai ciwo saboda dama dan business kwallon da ake a dafa an yi yan kwallon ne da wanda suke kwalla kan titi daga nan suka fara ka duba tarihi ka duba yanzu Shego Adebami su Christian Chukwu su Daniel Amokachi su Rashid Yakini su waɗannan mutane suke su dama sun yi kwalla kan titi kuma sun zo sun buga ma club su ko sun zo sun buga ma Najeriya ko sun ciwo kofi an dawo da shi amma nan an kwaso yara yaran masu jin daɗi masu kuɗi yaran manyan mutane an kai su wani Football Academy daga nan an kwashe su an kai su ƙasar waje shikenan sun yi suna wani ma za a ɗauko shi saboda jani jikin shi ko yana da gashin kai ko yana da wani fuska mai kyau ko kyakkyawa ne ba an ɗauko shi an sa shi bugu da ya riga an ci su an dawo da Najeriya me amfanin wannan kullum muna ta kashe kuɗi a aikin maza ka duba haka ne 1980 lokacin da shagari da su Shegun Adeba wa Christian Chukwu Emmanuel suka ci wannan kofi da ka duba abin da ya faru a 1996 shi ma wannan lokacin 94 kai suka ci ka duba 2013 aka ci wannan kofi za ka ga wayannan kwallon ne wanda suke da kishin kasa idan su samu kwarari amma wannan ka zo da tukaro daga Turai ka ci kwai ka ci nama kana tafiya kana filiki haka ka shigo cikin fili ba ka son ma a taba kai shi yasa zai kwallon da suke yi a Turai ba irin wanda suke bar yanzu suka zo da gudu saboda nan suna gudun kada kada a ci musu ciwo ku kada wala ku zo kawai ku zo ana cin ku yasa ni bayan wannan na kan nanu ku kallon kwallon da mawa gari saboda ba irin mutane da ya kamata rakawa ke nan
to a kuma da karshe menene mafita ga sha'anin kwallon kafa a Najeriya
eh mafita a halin sha'anin kwallon kafa gaskiya na farko ya kamata gwamnati ta duba a ƙara ma masana'antu da kamfanoni da bankuna ƙarfin gwiwa su ba su a kowa yadda ake yadda kowa ya zama suna da tim na kwallo bayan haka kuma duk wani wanda aka cewa suna da tim na kwallo a yanke musu a rage musu haraji saboda su samu da zuciyar kwallon za su dinga biyo su albashi na biyu kuma shi ne a ƙara inganta kwallonmu na cikin gida a sa kuɗi sosai inda yake wanda suke kwallo a gida su ma za su dinga samun kuɗi kuma suna tsayawa akan wannan na uku shi ne in za a yi zaɓe wanda za su buga ba Najeriya don Allah don adami a dinka zaɓo wanda suke iya kwallo ba wanda suke da hanya ba ba ya'yan manyan mutane amma yanzu za ka gani yanzu ya'yan gononi ya'yan sanatoci ya'yan manyan mutane suna son su a kai su zo kwallo to da haka ina za mu iya cin za ka dinka samu wani ɗan talaka wanda yake daga wani ƙauye ya iya kwallon da komai su ko Ronaldo bai kai shi mu ɗauko waɗanda suka iya kwallo shi a fariya da
ita. Kamar da Shehu Sani kenan tsohon dan majalisar dattawan Najeriya daga jihar Kaduna. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hauwa ta dawo da ƙarashin labaran duniya.
Kwanaki 100 bayan da mayakan Hamas da ke Gaza suka kaddamar da hari mafi muni a tarihin Isra'ila, dubban ɗaruruwan Falastinawa ne aka kashe, inda a yanzu Gaza ke cikin wani irin yanayi, lamarin da ya sa yankin Gabas ta Tsakiya sannan a hankali ke dulmi a cikin wani irin yanayin da Allah kaɗai ya san me ka iya faruwa. Yaƙin da yana ci gaba da kasancewa wani abin fargaba da ka iya kwashe shekaru ga ɓangarorin biyu na Yahudawa da Falastinawa. Inda tashin hankalin ke ƙara ƙamari da rashin amana da ke tarnaƙi ga zaman lafiyar yankin tun sama da shekaru 75. Wata mai magana da yawon iyalan Yahuda 240 da 'yan ƙasashen waje da aka yi garkuwa da su a yayin harin da aka kai a kan al'ummomi da ke yankin zirin Gaza, lamarin da ya haifar da soma yaƙi a ranar 7 ga watan Oktoban bara, Rebecca Branza ta ce ba wani ɓangare da zai nasara a yaƙin. Harin na ranar 7 ga Oktoba da aka kai da jijjifin safiya da ya shammaci sojoji da jami'an tsaron Isra'ila ya jefa tsoro da rashin tabbas a yayin da sakamakon harin ya riƙa bayyana a fili. Kafofin yada labaran kasar Iran sun sanar da sakin 'yan jaridar kasar biyu da ke zaman kaso na tsawon lokaci akan beli. a daurin da aka yi musu sakamakon bayar da labarin mutuwar Mahsa Amini har sai bayan ji da kuma ganin yadda za ta kwashe a dukkan karar da suka yi. Yar jarida Niyalaf Hamidiya wadda ta fara sanar da mutuwar Mahsa Amini a hannun yan sanda saboda ba ta rufe kanta da mayafi sosai ba, da Ilaiha Muhammadi wadda ta rubuta labarin da Na'izar Amini an daure su shekaru 7 da kuma shekara 6 a gidan kurkuku kowannen su a watan Oktoban bara bisa zarge-zargen da suka hada da gama baki da gwamnatin Amurka. Matan biyu sun shafa watanni 17 a gidan kaso. Kafan labaran ta ASNA ta ba da labarin cewa an bayar da belin yan jaridar biyu ne akan kudi dala 200,000 tare da haramta musu barin kasar har sai an saurari karar da suka daukaka.
A gaida Hauwa Sharif da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A ci gaba da shagulgulan bikin cika shekaru 45 na sashen Hausa na muryar Amurka. Za mu leka a kasar Ghana inda Idris Abdullah Bako ya jiyo mana ra'ayoyin jama'a.
Al'ummar Hausawa da masu jin harshen Hausa a Ghana sun bi sahun al'ummar duniya na taya sashen Hausa na muryar Amurka bikin cika shekaru 45 da fara watsa shirye-shirye a duniya. Suka ce muryar Amurka ta taka rawar gani wajen sanarwa, ilmantarwa da nishadantar da duniyar Hausawa baki daya, musamman al'ummar Ghana, kuma ta samar da dandalin jin muryoyin jama'a daban-daban. Babban lauya Anas Muhammad ya ce
VOA na taimaka wanda ke jin Hausa da shi ba Hausa ba ko a'a ina jin Hausa amma bai jin Turanci ya samu labarai duniya, labarai Nigeria, labarai Togo, labarai Niger ko ina dai, wato kaman kana jin kaman gaban ka aka yi wannan inda zan ce a kara karfafa shine wurin news sosu gaskiya suna kokari sosai amma ina gani ai kokai kuma an samu munan news inda ma ba Hausa akan ta unguwam a samu labari wato a duniya cikakke wannan zai taimaka.
Wasu abokan aiki yan jarida su ma sun bayyana ra'ayinsu game da muryar Amurka. Hajiya Hafsat Kadir English ta ce
ina taya gidan radio muryar Amurka murnan shekara 45, wannan gidan radio sai mu ce ta ilmantar da mu, ta nishatar da mu, suna burge ni musamman na shirye-shiryensu saboda da ka tashi nan Ghana karfe 5 ka bude abinda ya faru duniya baki daya ka ji shi a muryan Amerika. Sannan kuma akwai shirye-shiryen da suke yi kaman shirin yau da gobe na girke-girke, kwalama da ake, akwai shirin da suke yi na abar ya huce shike kawo rabon wani. Saboda mu ma yan jarida ne, cikin ababan da suke yi ina iyan samu wasu abubuwa musamman na zamantakewa, ni kuma ina fadakar da mutane.
Sunana Salu Shaibu Sarauta, dan jarida a nan birnin Accra Ghana. Ina taya VOA a muryar Amerika ta sumunna na cika shekara 45 da kafuwa. Gidan rediyon VOA ta karawan gani wajen cika ka'idoji na aikin jarida musamman na nishadantarwa da kuma ilmantarwa da dai sauransu. Ce wannan namijin kokari da VOA ta yi shekaru 45 tana wannan abin ya taimaka matuka ta huskar horar da ainihin mutane musamman ma a kasashe daban-daban. Gana ma muna alfahari shirye-shirye dai da yake suna bayyani sun hada da watan baki shike yan kauya da ainihin shirin nan na abar ya huce shike kawo rabon wani. Gaskiya muna murna da wannan samun cika shekara 45, Allah yasa mu gansu sun wuce shekaru 100 ma.
Wasu masu sauraro sun bayyana farin cikin su da shawarwari ga muryar Amurka.
Tuni ne na kuma Malam Isa daga nan ku mulmule a kara Ghana. Na taya ku murna samun shekara 45, madalla madalla madalla, godiya muke da irin shirye-shiryen da kuke muna.
Sunana Hajiya Aisha Irgata Sarauniya, mawaƙiyar sarakai daga Akran kasar Ghana. Ina farin ciki ina taya wannan gidan radio mai albarka farin ciki na kafuwarsa shekaru 45 da fara yaɗa shirye-shiryensa. Babu shakka ina bibiyar kowanne shiri, amma shirin da ya fi mini daɗi na kuma fi sauraro sauraron sa kodayaushe shine shirin na kasa ba kasawa ba, domin shirin yana azabur da masu bukata ta musamman domin dogaro da kai.
Ni ne naku Ayuru Babban Wada, ake cewa Alhaji Bishop Uwan Nima da PFAM kenan, Voice of America ta taka rawa zuwa gani kurai-kurai-kurai ga shekaru da kuka yi. Allah ya kara don ku ilimi.
Idris Abdullahi Bago, sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
To madalla a gaida Idris Abdullahi Bako. Kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com. Kafin mu ci gaba, ga wannan sakon. Lalle haƙiƙa shekara kwana ce.
A ranar 21 ga watan Janairun shekara ta 2024, sashen Hausa na muryar Amurka ke cika shekaru 45 da kafawa.
Shekaru 45?
Shekaru 45 kenan da sashen Hausa na muryar Amurka ya kwashe yana watso muku shirye-shirye daga birnin Washington DC.
Kamar kullum wannan karon ma mun yi sauye-sauye a tsarin shirye-shiryenmu domin daidaicewa da zamani da kuma biyan bukatun ku masu saurare.
Mun fito da wasu sabbin shirye-shirye na radio da suka hada da daga kawayenmu,
zamantakewa da Allah ɗaya gari bambam,
da kuma dandalin ƴan jarida.
Lokutan muna nan ba su canja ba,
haka ma mitocin da ake kama mu ma ba su sauya ba.
Zamani riga a bangaren talabijin ma mun yi muku kyakkyawan tanadi tare da kirkiro sabon shirin nishadi na dardumar VOA.
Haka kuma a gefen sadarwa ta zamani za ku ga sauyi a dukkan shafukan mu na internet tare da sabbin shafuka na duniyar Amurka da tafiya mabudin ilimi, har ma da ingantaccen shirin na ji na gani da ke kawo muku faruwar al'amura kai tsaye a duk faɗin duniya.
Sashen Hausa na muryar Amurka, majiya kwakwara ta yaɗa labarai da rahotanni.
Ku kasance tare da mu a kodayaushe domin biyan bukatunku shi ne muradinmu.
Shirye-shiryenku ga su cikin ma'ana da tsari da birgewa, ilimin jarida ne kuma ga nishadi wa jama'a.
Kuma dalla yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Zauren matasa. Masu sauraro, barkanmu da dawowa sabon shirin Zauren Matasa na VOA. Shirin da ke tabo lamuran da suke ciwo matasan tuwa a ƙwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen, da ya hada da yaki da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Sabon shirin Zauren Matasa na VOA shine na ƙarshe gaba ɗaya a rukunin shirye-shirye 145 da muka gabatar tun fara wannan shirin. Kazalika, shirin zai karkare ne da kammala zantawa da matasa na garin Gashu a jihar Yobe da ke sana'ar da suka gada daga iyayensu ta kamun kifi da ke taimaka musu wajen dogaro da kai. Matasan na bukatar yashi kogin da ya ratsa ta garin nasu don ceto shi daga koma baya na rashin wadatar ruwa. Matasan su hada da Ali Rabkana Gashuwa, Suleiman Yunus Yakubu, Ahmad Ado, Abubakar Adamu da Kabiru Muhammad Sale. Matasa, ku biyo ni mu shiga zauren.
Gaskiya kogin Gashuwa din nan kuma Dugu Yobe yana taimakawa, Yobe yana taimakawa, Bauchi yana taimakawa, Jigawa har gefen Kano da gefen Niger kamar jihar Difa kuma da gefen Chadima duk yana taimakawa. Shi wannan abu ba yana ba ka kaya, za ka iya zuwa ka siyo kifin nan ka sarrafa shi ka samu kaɗan yau, gobe ka samu da yawa, wata ran ma ka iya zuwa ka siyo ka sarrafa kuma ka rasa. Kwarawan asali sabo abin da kuma a ce wanda kamar Bahausa yake cewa gagara ba dau, sannan kuma in yayi din sai wanda ya gaji ruwan kuma wanda zai iya shiga ya kama, saboda ai ruwa in ya cika ko ina kowa zai iya kama kifi.
Dan babbar kasuwa ce ma wannan fada-fadan ne, har yasa gaskiya kasuwar mutane suke tsoron shigowa. Ya tsayawa daga Hadeja irin yan Borno haka, mu nan ake kai kifin Hadeja kawai. ya dama an dina zuwa nan din sosai.
Kasuwa dai kamar tikin dabbobi na fataskun da aka taba kai hari nan ma akwai fargaba kenan nan ga shoo.
Akwai munan gaskiya gaba ɗaya yau ban ma za ka kalli wasu inyamuran duk da Kano za su tsaya dai su aiko a siya musu wani abu a tura musu.
Wasu inyamurai ko wasu Ibo dai, Ibo dai. Ko da yake na sa haka ake faɗa amma dai Ibo suke suna kira su.
Yawan nan ne duk ya kashe kasuwan.
O da mutanen kudu ma sukan zo daga jihohin Ibo suna zuwa sayan kifi?
Suna zuwa sosai Onitsha ne, Enugu, Port Harcourt, Jos, Wayo duk suna zuwa sosai. Yanzu ma ana ɗan titi yanzu ne tura masa ake yi.
Eh wato okay hakan yi oda ne sai a tura.
Eh tura mu yayi. Eh amma kan gaskiya Hadiza yanzu kan kasuwar ta Hadiza ta karba dan ne da Hadiza din Najeriya inda kasuwar kifi.
Hadiza ta kwace kasuwar kifi.
Ta kwace gaskiya.
Kabiru Muhammad Saleh faɗa mana sun samu aka ce da arziki a garin wasu gara a garin ku. Ya za a farfado da wannan kasuwar ta kifi ta nan gashuwa?
Farfado kasuwar kwai yi ne dama abubuwan daɗin an kawo har-haren nan matsalar tsaro to mutanen kuma suna tsoro suna ganin har yanzu yau ba akwai Boko Haram ba akwai wasu abubuwa irin na da a nan ɗin mu ana amma kuma mu wani alhamdulillah gaskiya babu wani rikici sai da lokacin da ake mawo babu ana amma kuma ka san abin ka da yanzu an ce kahin kaji an goga mana kahin kaji har yanzu kamar suna ganin abin akwai ana amma mu gaskiya yanayin rain tsaro ne an samu sauki amma kuma gaskiya yanzu alhamdulillah an samu sauki amma har yanzu ana shigowa baki gaskiya suna shigowa sosai saboda araban can ma an shigo kasuwa sosai imo din duk sun zazzo baki sau ma mu kai kifin mu ma duk mun ga baki sun zo sosai amma gaskiya alhamdulillah saboda iska kana ta buɗe ana shigowa shekara na gaskiya an shigo baki sun zo.
Wato ti ku dai in duk wanda yake jin labarin ba tsaro ma watakila don bai zo ya gani ba ne lafiya kalau.
Don bai zo ya gani ba ne eh gaskiya lafiya kalau yanzu ne kyanan ba hayaniya ba komai alhamdulillah muna aiki har ƙarfe dindare za mu yi aikin kifin mana mun da ba aiki waye ƙarfe shida an shiga gida bakwai waye da tsoro amma yanzu gaskiya alhamdulillah.
Mutum zai yawon sa har ƙarfe biyun dare ba a jin fargaba.
Har zai yawon sa har ƙarfe biyun dare gaskiya.
Idan ya ji wata ƙara dai watakila ta kwaɗi ne ko wasu abubuwa dai.
Ko kwaɗi ko wani abu kwatras ko ma amma da an ka ji taya ma ya fashe an gudu waye ba wani abu alhamdulillah gaskiya.
Yawwa to shirin Zauren Matasa na VOA kamar yadda muka faɗa baya daga nan garin Gashuwa a jihar Yobe tare da matasa masu kamun kifi da kuma sana'ar noman rani. Yau za mu ji babin ƙarshe gaba ɗaya. Za mu bi ɗaya bayan ɗaya kowa ya faɗa mana irin aƙalla irin arzikin da ya samu a sanadiyar rungumar sana'a tsakanin matasan nan. Bari mu fara da Ali Rabkana Gashuwa.
Yawwa gaskiya mu sana'a ta mana rana mun ji daɗi kuma a harkar sana'a ɗin nan alhamdulillah mun samu rufin asiri. Dan har na ziyarci ɗakin Allah na je maka. To wannan ba abin da za mu ce za mu gode wa Allah muna cikin sana'o'inmu lamun lafiya muna taimakawa wasu ma. Kuma muna dai ba wani damuwa sana'o'inmu suna tafiya yanda ake so. Kuma kamar yanda garin nan namu muna da cikakken zaman lafiya a nan Gashuwa. Kuma babu abin da ya yi tsami a Gashuwa muna gode wa Allah. Allah ya kiyaye mu, Allah ya ƙara kiyaye garinmu, Allah ba mu zaman lafiya a garinmu. Kuma mun ci riba sana'a da noma da kiwo duk mun yi kuma duka ina yi kuma dai alhamdulillah na samu rufin asiri 100%. Kuma har yanzu ina kan cikin wannan rufin asirin.
Suleiman Yunusa Yakubu yi mana bayani kai kuma irin arzikin da ka samu daga wannan abubuwa da Allah ya hore wa garin Gashuwa.
To alhamdulillah ba abin da zamu cewa da Allah sai godiya da tarin yabo mara adalci saboda ita wannan sana'a ta mu gaskiya mun samu rufin asiri mun yi muhalli mun yi gida mun taimaka wa wasu. Alhamdulillah ba abin da zamu ce sai godiya mai tarin yawa ga Allah.
Wai Ahmad Ado wace riba a rayuwarka zaki tuna ka cimma sosai a sanadiyar rungumar wannan sana'ar?
Gaskiya akwai muna na samu da na zaruri tari bala a dade wata babu abin da zan ce da Allah sai dai gode masa.
Ka samu kaje haji ka sauke farali?
A'a tunda dai muna ta kokari dai muna ta addu'a tukuna.
Kana jin zaki ya tara naira miliyan 5 din nan ka samu kaje?
A to wannan to dai ka san abin da yake ne ma a gurin Allah amma dai mu ba muna sare to kamar yadda dan uwan mu yaje sauki kuma muna sare za mu je da ikon Allah.
A sai a shiga aljihun sa kenan tun da shi ya taba zuwa yi.
A to na ba yi duk da kake za ka kan mun tattara abin nan da ka ba irin mu to gurin sa.
Abubakar Adamu faɗa mana irin ribar da a rayuwa za ka ci ka cimma a sanadiyar rungumar sana'a.
Ya sha alhamdulillah mun samu mun dan gudunmuwa wata sana'ar da za mu dan wannan kamar haka shagon caji
ina da ɗan fili na haka kuma ina taimaka iyaye.
Wato irin shagon caji na waya da ƴan kayan waya su batura da sauransu kenan.
Eh, na samu na dan bude kanin yana yi amma ni na cikin gaba da harkar kifin.
Aha, wanda kamar aka fita sana'a ba samu kifi ba ga can shagon caji za a samu ta kan.
Ko ba a samu anan ba wancan da dan kula da gida kuma mamu dan samu mu rufa kan masiri da. Hancin Allah ya dogara da daya kamar shekarar nan kaga aida an dan yi da wani hali.
Eh, shekarar nan ana cewa kamar mutane sun sha wahala sosai.
Ya mun sha wahala.
Amma
ba inda ba ana.
Eh, ina ji.
Ana cikin shan wahalan yanzu ma.
Shine ake kira mutane suna shan daka kenan.
Eh, gaskiya shekarar nan ta zo da fari.
Kabiru Muhammad Salih.
Eh, mu alhamdulillah saboda mu dauka kanmu nauyin makaranta mu yan CD diploma mu degree ina degree party. Duk da kudin wannan abin da muka yi ina da mahayin ina zuwa makaranta. Alhamdulillah iyayenmu dai na san taimaka mu.
Da
dukkan haka da mun hulina.
Yawwa, yanzu in an ganka irin ran Juma'a kai fita din nan zai dauka wani saurayin wani matashin attajiri ne daga Kano.
Wallahi ba kuma ba san inda dawar ta kaka wannan din ba.
To madalla matasa masunta kuma manoman rani a Gashuwa jihar Yobe da suka hada da Ali Rabkana Gashuwa Suleiman Yunus Yakubu Ahmad Ado Abubakar Adamu da Kabiru Muhammad Salih mun gode kwarai da gaske sai wata rana mun samu dama ma sakin wannan zaure na matasa na VOA da ku
muna godiya ba godiya kwarai da gaske Allah kara lafiya Allah ja ran muryar Amurka da wakilan sashen Hausa na VOA gaba daya da editan su din da suke a ko ina muna musu fatan alheri Allah kara wa VOA hazaka da kuma shiga karkara wajen wayarwa da mutane kai da kuma kwakulo abin da yake cikalaka a gima sakado muna ji da Amurka murya Amurka ta duniya a tafin hannunku muna godiya sosai sosai.
Mun gode matasa na Gashuwa, Bauchi, Azare, matasan Karu a jihar Nasarawa kan lamuran tsaro, Abuja, Mina, Maiyama, Dan Umaru Adankowa Sagu, Sakkwato, Agadas a jamhuriyar Nijar, Nima a Akra Ghana da jamhuriyar Kamaru da ma sauran matasa da ke bin shirin. A madadin matasan muna gode wa muryar Amurka da ta ɗauki nauyin shirin a tsawon wannan lokacin. Ni Nasiru Adamu Elika da ke jagorantar shirin ke cewa mu kasance lafiya sai mun gamu a wasu shirye-shiryen.
Wassalamu alaikum.
Masu saurare yanzu kuma ga Hauwa ta dawo da shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice.
A ranar Lahadin nan ne majalisar ministocin Isra'ila ta fara wani taro cikin sauri domin amincewa da wani gyaran fuska ga kasafin kuɗin shekarar 2024. Domin samar da gagarumin ƙari a kan kuɗin da za a kashe a yakin da ƙasar ke yi da ƙungiyar jihadin musuluncin Falastinawa ta Hamas. Tattaunawar da ta kai har cikin 30 dare inda mai yiwuwa ne sai a safiyar yau Litinin ne za a samu damar kada ƙuri'a. Wani tsohon magajin garin birnin Vladivostok na ƙasar Rasha ya yi rajistar sunan shi domin zuwa fagen daga a Ukraine bayan da aka ɗaure shi tsawon shekaru 12 a gidan maza bisa laifin cin hanci da rashawa. Kamar yadda jaridar Kwamasan ta ruwaito a jiya Lahadi cewar lauyan nashi. A bara ne aka ɗaure tsohon magajin garin Vladivostok Oleg Gumyanyuk har tsawon shekaru 12 a gidan kaso. Sakamakon samun shi ta laifin cin hanci na kuɗi Roberts miliyan 38 kwatankwacin dala Amurka 432. A jiya Lahadi ne manyan masu bayar da shawara kan al'amuran tsaro daga kasashen duniya 83 suka halara a birnin Davos na kasar Switzerland domin halartar taro kan tattalin arzikin duniya da tattauna wasu jerin tsare-tsare 10 na samar da zaman lafiya a Ukraine da Kyiv ta fitar a matsayin kudurorinta na kawo ƙarshen yakin da ake yi a Rasha. Wannan dai shine taro irin shi na hudu da Ukraine din ke shiryawa domin baje shirin shugaba Volodymyr Zelensky wanda ke kira ga Rasha na tafi cikacokan daga yankunan Ukraine. Kwanaki 100 bayan da mayakan Hamas da ke Gaza suka kaddamar da hari mafi muni a tarihin Isra'ila, dubban ɗaruruwan Falastinawa ne aka kashe, inda a yanzu Gaza ke cikin wani irin yanayi, lamarin da ya sa yankin gabas ta tsakiya sannan a hankali ke dulmiya cikin wani irin yanayin da Allah kaɗai ya san me ka iya faruwa. Yaƙin dai yana ci gaba da kasancewa wani abin fargaba da ka iya kwashe shekaru ga ɓangarorin biyu na Yahudawa da Falastinawa, inda tashin hankalin ke ƙara ƙamari na rashin amana da ke tarnaƙi ga zaman lafiyar yankin tun sama da shekaru 75.
To da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai can anjima da ƙarfe 4 na yamma a agogon Najeriya za a ji abokan aikinmu da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Hawwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin, da Solomon Abu da ya tsara shirin ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Charleston. Murtala Faruk, sanyin na ke muku fatan alkhairi. Ma'assalama.